من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أسمر هو مشاء بيار جواتنا ذو القاعدة هجرنا زم الله صلى الله عليه وسلم لكنا دور وزيه دور أربعين دا بقية ما هو جاء الله سبحانه وتعالى يقدر من العيوة مكاولنا بوكتي ودى مكشقاء cikin watanni ashirul hajj kuma ɗaya daga cikin ashirul furu. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayinsa ta zuwa su a doron ƙasa domin su rayu suna masu bauta gare shi suna masu kaɗaita shi da bauta. Wannan shi ne dalilin halittar mutane domin su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala su tabbatar da kaɗaitakansa cikin bauta. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa bayinsa dama da rayuwa waɗanda ya sanya kuma rayuwarsu darasi da aya da junansu. Fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Rayuwar mutane ayoyi ne gare su da ke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai abin bautawa. Sannan jujjuyawan su ta yau da gobe. Sannan kuma ajal wato ajali da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa kowane halitta cikin mutane maza da mata manya da yara kowa yana da ajali da Allah ya ta'ajjala masa. Kowa yana rayuwa ila ajalin musamman. Wa la yu'akhirullahu nafsan idha ja'a ajaluha. Kuma da kowace rai tana jujjuyawa. Wasu rayuka suna tafiya, wasu rayuka suna zuwa. Wasu rayuka suna tasowa, wasu rayuka suna sauka. A lokacin da wasu suka taso, waɗansu kuma sun gama rayuwa. Waɗansu kuma sun zo duniya, waɗansu suna tashe a duniya, waɗansu sun gama tashe suna komawa ga Allah. Wannan duka cikinsu akwai ayoyi da yake tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala al-mudabbir lil umur, wanda yake jujjuya irin waɗannan al'amura ɗin a yadda ya ga dama da tsarin da yake so. Al-Qur'ani yana tunawa mutane waɗannan abubuwa. Idan ka duba Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe zaka ga yana bayanin rayuwar mutane ne da halittun Allah waɗanda suke tabbatar da kaɗaitakar Allah cikin ayyukansa da kuma tantantan abota masa shi kaɗai cikin kuma sunayensa da sifofinsa. Amma ko ina ka zagaya cikin Qur'ani za ka ga cewa yana tunatar da mutane ne maza-maza su koma ga kaɗaita Allah cikin al-rububiyya al-asma wa sifat da kuma tauhid al-uluhiyya. Sannan kuma za ka ga cewa darussan ayoyin gaba ɗaya suna magana ne abinda ya ƙunshi rayuwar mutane, su ne dalili, su ne hujjoji da suke tabbatar da kaɗaitakar Allah, faruwar mutane da rayuwarsu da karewarsu. Duk abinda za ka gani ne faruwar mutane, rayuwar da suka yi a doron ƙasa, sannan kuma karewa da suka yi. Waɗansu sun rayu sun ƙare, an farar da waɗansu, ko faruwar nasu da kuma rayuwar da za su yi tsawon shekarun da suka yi, da kuma ƙarewa da za su yi. Haka nan faruwar duniya da rayuwar duniya da ƙarewa da duniya da za su yi. Wannan su ne ayoyin Qur'ani za ka ga cikin wannan abu ke magana don su kafa wa mutane hujja cewa Allah shi ne Allah. Za Allah subhanahu wa ta'ala ita kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram. Abin jalali wal ikra. Allah subhanahu wa ta'ala da yace duk abin da ke doron ƙasa zai kare, abin da zai wanzu kawai ya tabbata shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wato faruwan rayuwar duniya da kuma yadda rayuwar duniya ta gudana sai kuma karewar rayuwar duniya. Karewar rayuwar duniya shine kuma faruwar rayuwar lahira cikin makoma guda biyu, wuta ko aljanna. Allah ya kiyaye mu da wuri. Saboda haka idan mutane suka yi nau'i na tsawon rayuwa daga wani gaba zuwa wata gaba, to dole su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma su duba ayoyin da yake cikin wannan. Abin da yake aka shuɗe shi ne wata Ramadan. A cikin wata Ramadan aka saba karatu a wannan majalisi na wannan masallaci Masjidul Muhajirin, inda ake karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen Ramadan ya wuce, aka shiga Shawwal ya wuce, aka shiga Zulqa'ada. Zulqa'ada shi ma ya yi nisa ya raba. Wannan duka ya nuna rayuwar mutane ba tsayawa. Idan kun tsaya da wani aiki, rayuwa dai ba ta tsaya ba. Mun tsaya da karatu ba mu samu daman yi ba har zuwa yanzu, amma rayuwar mutum ba ta tsaya. Kaga da aka ce Ramadan ya kare ɗaya ga Shawwal, Shawwal bai tsaya ba, ya kare sai aka shiga Zulqa'ada. Haka abun da kowa ya ribata na Ramadan da Shawwal a kwanakin da ake ciki na Zulqa'ada, abun da mutum ya ribata shi ne nasa. Wanda ya ribata ta hanyar samun lada a wurin Allah, muna nufin ya ribata na ko kasuwa ko noma ko sana'a ko aikin gwamnati ko wani abu, a'a, abin da mutum ya ribata cikin kasuwa ɗin da noman da aikin gwamnati da sana'o'in, mutum yana iya ribatan wasu abubuwa a tsawon waɗannan kwanakin. To in mutum ya yi sa'a ya ribaci wani abu wanda yake tsammanin lada a gurin Allah, to wannan shi ne riba. Amma dukkan kwanakin da suka wulga za a yi wa kowa hisabi a kansu na abin da ya gabatar, domin dama aka ba wa mutum. Waɗansu bayan Ramadan ya ƙare ana cikin Shawwal suka koma ga Allah, suke da nasu rayuwar ta ƙare. Waɗansu Shawwal ya ƙare an shiga Zulqa'ada suka koma ga Allah. Kuma kan waɗanda suke raye kuma mu muna da muna raye, kuma nauyin hisabi yana ƙara tafiya, sannan dama kuma ta aikin alkhairi yana ƙara samu. Idan mutum zai aikin alkhairi dama ta samu, don Allah ya bar shi a raye, kuma Allah ya ba shi lafiya, ya ba shi kwanciyar hankali. Don haka akwai dama ka ci gaba da bautar Allah da ayyukan alkhairi domin samun yardar Allah. Don haka ayo a kowane lokaci abinda kawai Alƙur'ani ke tuna mana da abinda mu muke jin malamai ke faɗi shi ne a yi amfani da damar da ake da ita wajen neman yardar Allah da kuma aiki na gari. Ala ƙadiri ahlil azmi ta'til azra'in wa ta'til kiram wa ta'ti ala ƙadiri kiramin makarim. Ala ƙadiri ahlil azmi ta'til azra'in a bisa gwargwadon himman masu himma sakamakon himma take zuwa. Wa ta'ti ala ƙadiri kiramin makarim gwargwadon darajar masu daraja darajoji suke zuwa. Masu daraja da gwargwadon darajarsu daraja suke samuwa. Haka kuma himma gwargwadon himmar masu himma to nasara da abin da yake biyo himma yake zuwa. Don haka shi ne adowa a kowane lokaci mutum yana da damar ya yi himma da kuma yi ƙoƙari. Sannan abin da yake gaban mutane suke fuskantar ce sun je da shi ya kamata su yi tanadi domin. Misali rayuwar duniya akwai abin da muke da gulace-gulace ba mamaki ba dole ya zamanto mun cimma buri. Abin da wani mutum yake so ya isa gare shi a duniya in ya yi sa'a zai isa, in Allah bai kaddara zai isa ba zai isa. Duk abin da mutum ya buri a duniya ya danganta da ganin damar Allah da yassarewarsa idan ya ga dama. Idan burin mutum ya dace da abin da ya yi sa'a haka Allah ya kaddara masa yassarewarsa, to haka nan zai je riske shi. Amma rayuwar duniya ko mutum ya yi buri ko bai buri ba sai ya je zuwa lahira da tsayuwa tashin alkiyama wannan dole ne, ko a shirya don haka ko ba a shirya don haka. Amma rayuwar duniya mutum yana iya shiryawa da wani abu da yake buri amma bai isan ma wannan ba har ya koma ga Allah. Amma lahira dole sai an je kuma dole sai an isa inda za a yi, shi ne tsayuwa gaban Allah domin yin hisabi. Don haka ake aiki ake kuma neman dacewa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Mafi hanyar aiki ta alkhairi shi ne riko da littafin Allah alƙur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Malamai suna cewa misali Allah ya maimaita walaqad yassarna alqur'ana lidhikri hal min mudakkir a cikin suratul qamar ba sau ɗaya ba sau biyu, domin Allah subhanahu wa ta'ala yana so bayinsa su alaƙantu da alƙur'ani. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri wato mun yassare wa mutane iya karanta alƙur'ani da koyon karatun alƙur'ani da fahimtar alƙur'ani da gane alƙur'ani da kuma ɗaukar izina daga alƙur'ani domin su yi aiki da shi abin da Allah ya tsara. Wannan kuma ana buƙatar mutum ya zamanto ya alaƙanci da alƙur'ani a rinjayen rayuwarsa. Ma'ana abinda zai iya zamanto abinda alƙur'ani ya ce a yi matuƙar ya san wannan abu ko ya ji labarin haka ne ko ya zama yana yi ya iya wasa. Abinda alƙur'ani ya ce a bari bai bar wannan kar ya kusace shi. Wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi malamai ke fassarawa da maimaita ayin walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir. Shi alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda take babu wani abu na kokonto da shi, babu kokonto shi duk abin da alqur'ani ya faɗa babu kokonto maganar Allah ne. Kuma sannan babu ƙasa a gwiwa wajen aiki da alqur'ani, sai dai kawai shari'ar musulunci ta ba da dama wajen himmar aiki kowa da irin himmar da yake da ita. Wani zuciyarsa a cike take da himma haka gabansa suna ginuwa a kan himma zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wani ko ba zai iya yin wannan ba. Wato gwargwadon kin wato yadda imani yake da ƙarfi a zukatan kowane daga cikin bayin Allah kowa da irin imaninsa kowa da irin himmarsa kowa da irin lafiyar da yake da ita kowa da irin dama da Allah ya kore ba. Yanzu haka idan an riƙe alƙur'ani za a ci nasara. Allah ba mu iko riko da alƙur'ani. Muna karatu ne a cikin suratul an'am cikin suratul an'am mun doshi alƙaƙƙen sura ayoyi can mun karanta ayoyin wasaya da Allah subhanahu wata'ala da yayi wasiyoyi na abubuwan da ya hana mutane su aikata waɗanda waɗannan wasiyoyi kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu aka yi bayani a wancan lokaci kuma haka bayani yake ke cewa idan kana so ka karanta wasiyoyin Allah subhanahu wata'ala wanda ya buga musu tam ɗinsa mana ya tabbatar da su daga shi idan mutum ya karanta qul ta'alu atma harrama rabbukum alayhi wa'ina ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya yi maganganu waɗanda suke da girma da kuma girman sha'ani waɗanda ake buƙatan musulmi ya lura da su mun karanta waɗannan ayoyi a waɗancan lokuta haka nan kuma ina jin mun tsaya aya ta 153 kenan mun tsaya aya ta 153 a cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 154 in sha Allahu ta'ala a cikin suratul an'am wanda waɗannan ayoyi duka ayoyi ne na alƙur'ani waɗanda in ana magana a kan ƙur'ani duk sun shiga ciki da koyaushe idan mutum ya karanta alƙur'ani ya bi alƙur'ani yana magana to ana so ya karkata ya saurara ya ji ya miƙa kunnuwansa gurin tare da zukatansa ya miƙa zuciyarsa babu alkhairi a duniya babu alkhairi a duniya ta kowane ɓangare da ya kai alkhairin da yake cikin alƙur'ani dukkan alkhairi ya taru cikin jin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairu kullal khair التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير دكر الخير إن لا يوديني كان لما على الخير والذي خير توجد سنة ترى على يوم على يوم لاهرة يدوى مدة شيء على الخير دنيا دلاهرة بشين ربو ده القرآن ثم ربو ده قوي السنة المنظم الله صلى الله عليه وسلم باب لتابن المتزيسين أهو ده شيء ده ربو ده شيء kuma ya tsaya tsayin daka ba ya kokanto ya kwana lafiya ya tashi lafiya ba abin da yake damunsa kamar alƙur'ani mun ce riƙe alƙur'ani man tamattaka bihi hudiya ila siratin mustaqim wanda ya riko da alƙur'ani an shiryar da shi zuwa ga tafarki mai ƙarfi wanda ya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da dukkan mafita mafita a rayuwar duniya mafita a rayuwar lahira mutum baya rike alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuzarta sai dai in ya saki hanya dan shedan ya rudi mutum ya saki hanya ya ga ga wata hanya da zai bi dan gina duniya ko wani abu na duniya ya ga cewa sai ya dan rage ko yayi tafasuko da alqur'ani da manzo da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya saki hanya duk abin da ya same shi ya ji idan ya sake hanya ya ga cewa ga wani guri ta makulla a ganinsa sai ya bi ta kuma nan ya ga cewa riko da alqur'ani da yayi riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rubin asirin da suka masa akwai kari da yake so ta wata hanya idan ya kama hanyar to ya sake ta dan kuma duk wani da ya samu kansa shi yake kuma ma ke in ya leka ya gane cewa akwai matsala in Allah ya ce mutum sai ya dawo to idan ya dawo ya sake riko da su sai ya sake ganin nasarori da ya taɓa gani irin su amma da zaran an sauka a hanya ta alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko me aka gani a duniya ruɗu ne ruɗu ne ko da an ga wani abu da ake so na rayuwar duniya to ruɗu ne kuma ruɗani ba mamaki ya kai mutum ga ɓata lahira nan da duk mutum ya sake hanya ya kama wani abu daban kuma ya ga alaman abin da yake so in na duniya kaman gashi nan ya bayyana to lalle akwai jarrabawa a rayuwar don an kama rudu kuma abin da ake ganin nan yana iya ɓata lahira to abin da mutum zai ɓata masa lahira ko menene a duniya to haƙura da shi shi yake alkhairi sai in an samu jarrabawa ne to kuma wani abu ne da haka alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ababe riƙewa sune hanyar tsira duniya da lahira kuma sune hanyar nasara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai mutumin da ake yaba shi kuma an yi daidai kuma duk wani mutum a duniya za a yaba shi ko don iliminsa ko don mulkinsa ko don kudinsa ana iya fadawa cikin kukure babu wani dan adam da za ka yaba shi na minti biyar zuwa shida zuwa bakwai zuwa goma ka sake yabawa to face ƙarshenta da ka ɗan yi zanna dan dan zani wadda kuma magabata da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu kalala da yawa idan ba abu ne wanda kake karanta shi kake faɗa ba kake fassara ko ka karanta ka zo kake bayani a kansa ba wuce ya yi sakaci sai faɗa faɗan abun da ba haka ba a haƙƙin su kuma ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne ya ba shi alkhairi ne mai yabon nasa alkhairi ya samu matuƙar ba ya wuce gona da iri cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya wuce gona da iri yace zai yabi Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar da shari'a ta tanada ba amma ya faɗa a halaka dole yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da yadda shari'a ta tanada dawa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙocinsa bisa daidai da yadda ya dace da su to saboda haka shine kadai kuma shine kadai mutum inda ke da kuma mutane ne shine kadai wanda duk wanda bai yaba shi ba ana iya cewa ya yi kuskure amma don wani ɗan adam da ba a yi ba shi ba ko ba a yi ce kuma ba wani kuskure ne ɗan adam yana iya faɗawa daidai yana iya faɗawa ba daidai ba kullum yi kwazo min kaulihi wa yusra illa sahibu hadha al-qaba kazalla imam malik rahimahullahu ta'ala ta duk mutumi da ta gani ana iya karɓan maganar sa ana iya kyale ta ana iya jinjina masa ana iya kyale shi banda ma abokin kabarin nan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda ma abokin wannan kabari shi ne kadai abun da ya faɗa kawai haka yake daidai ne amma wani ɗan adam wanda zaka iya wataƙila mutum ya yi kambami ko ya yi bankama wajen faɗan abun da yake so ko don wata manufa ta duniya ko wani mukami ko siyasa ko wani abu daban wannan mutum yana iya karya yana iya kuskure yana iya kuma a kama shi da abun da ya faɗa wanda ba zai iya tsayawa a gaban Allah ya kare amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar ba mutum ya wuce gona da iri ba faɗan yabo a gare shi iri yadda ya dace da lada mutum yake samu wani mutum in kai ba shi ma zunubi kake iya samu kun ba ka san sirrinsa da Allah duk mutum da ba a san sirrinsa da Allah ba to ana iya dai cewa ana masa kyakkyawan zato ka ce a tsaya iya nan in ya yi ayyukan alkhairi a faɗi alkhairansa ya daidai in nan ma ba zai halakar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna yaba mutum a gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karya wuyansa mana kamar ka sare wuyansa ta gudu wani da ka yabe shi dama ya goyi ke so shi ke nan ka halakar masa da ayyukansa na alkhairi ka ce ba dole ba ne ba idan ka ce za ka tsaya ka kuka ka kai ya su fada cikin wani damuwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabu abu ne mutanen ƙauye za su shigo suna cewa ya sayyidana wa abna sayyidana ya sayyidana wa abna sayyidina ya kai shugabanmu ɗan shugabanmu ya ce kai 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 ku shi ana muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni muhammad ibn abdullah sai ya faɗi turan sunansa ko ambace ni muhammad ibn abdullah amma yanzu sai kaga mutane mun take yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jinjina mata irin yanda ya dace da shari'a ko da guraren karatuttuka da guraren taruka hatta masu da awan taron addinin musulunci suke za a iya iman ambaci wani daga cikin magabatansu na malamai ko shugaba ko wani abu an fi jinjinawa da kambara saboda in an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya ambata da sunna wa sunna mutum bai mace sallallahu alaihi wasallam ne wanda bako karin ba karamin laifi ba sannan mutum yana jira ya yi wani kawai ko dan yana neman yadda wani ne ne yadda Allah da neman yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a samu nasara duniya da lahira haka duka malamai sun yi ijma'i alqur'ani ya tabbatar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar
mutumin da zaka ji kana yabon sa ba tare da wuce gona da iri ba kana kana yi in ga na mahala yi barka ta kare kullum ka iri kana yabon sa gobe ma ka fada da shi kafin ka wuce gona da iri kana ƙara nasara da samun daraja a gurin Allah babu mutumin da ake haka gare shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma taron jama'a ne babu taron jama'a da mutum zai yabe su ya ta dingina musu ba dare ba rana matakar da ya wuce ya yi wuce gona da iri wajen yabon su ba irin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam sai radiyallahu anhu Allah ya yarda da su duk wanda aka ce maka Allah da kansa yace ya yarda da shi ba ranan fishi ne don haka sahabbai mutum yana iya yabon su haka babu wasu jama'a yanzu da za su ce ko su kungiya kaza ne ko su jama'ar kaza ne ko su taron kaza ne za a yi ta cewa babu mutane sai su ana iya cewa dai a bangare kaza sun fi kowa kokari wani za a iya faɗan haka amma a bangare kaza akwai gazawa ko ba a faɗi gazawa ba a ce a bangare kaza dai sun fi kowa kokari haka in mutum ne a bangare kaza wani yana da kokari a bangare kaza kuma wataƙila Allah ya taimaka shi ne idan har Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam kace masa ya Abu Dharr inni araka la dha'if ina ganin ka kana da rauni ya tu amiranna ala ithnain karka yadda dukkan ki karka yadda ka zama shugaba koda akan mutum biyu ne karka yadda ka zama da karbi shugabanci koda mutum biyu zaka shugabanta ina ganin ka kana da rauni Abu Dharr fa radiyallahu ta'ala malaman da suke shi hatta malamai na baya bayan nan da Abu Dharr kai ya ishi mutum kawai tun da ya fito a cikin sahabbai ai ka san duk duniya ba kamar sa daga jerin sahabbai babu wani wanda yake da darajar sahabbai duk wanda ya fito daga cikin sahun sahabbai to maganar daraja kan sai dai ya biyo sai dai ya biyo ne amma banda ya kishi ta sahabbai bai iso to Abu Dharr din sahabi ne wannan kadai ya ishe shi daraja kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inni araka la dha'if ina ganinka ko kama kala sallallahu alaihi wasallam ina ganinka kana da rauni la tu amiranna ala tsayi karka yadda a shugabantar da kai ko da akan mutum biyu ne dan kace ana nufin abadin imani akwai wanda zaka kwatanta da Abu Dharr abadin imani wa shi Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu abadin imani shi idan ya mallaki kudi shi fahimtar sa ma shi ka mallaki kudi ka sai abincin yau sai halarta ka ajiye sauran kudi ba kai sadaka da shi ba a imani in ka sai abincin gidanka na yau kana da kudi kaga ba magana account ka amma in ko da kudin ya tawo ya shiga da sauri ma kuka ji sun bude okay ne gome money point shi ko da kudi ya shigo da sauri to shi Abu Dharr radiyallahu ta'ala yanzu akwai wani wanda zaka kwatanta irin wannan imani kudi ba zaka aje kudi ya kwana gobe ba kamar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inni araka bai ina ganin ka kana da rauni yanzu ya kenan la tu amiranna ala ithnain karka yadda ko kamar Allah sallallahu alaihi wasallam a shigo da kai akan koda mutum biyu saboda haka kaga idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi haka akan Abu Dharr kaga wanda kowane mutum ya rinka taka tsantsan wajen magana haka iya ba kowa kake so amma ka san cewa kowane irin mutum yana da rauni yana da kuma alkhairansa babu wani mutum da bai da mahasin musamman musulmi ne kokari kowa yana tsammani yana da mahasinsa ko mu nan yanzu kana tara mu da mai jan baki da mai tafsiri da masu taurari yanzu kana cewa fahim misali ba muna tafsiri ba a cikin kunnan da ke ce sai dai kafin kawai bangare kaza ba a yi hakuri kowa ya san sai bangare kaza akwai rumi a wannan wuri amma bangare kaza wataƙila a yi ta wataƙila a yi ta amma dole kawai akwai bangarori na rauni masu sai ka ce alarama sai alarama eh alhamdulillah ma ja Allah amma ba ji ma za ki samu kuma ba ki a samu wani guri alarama yana da matsala wato dan adam haka ne to shi yasa duk wanda yake zai koda wani ya tsaya gaban Allah yana da aiki yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi ma ma'anahu cikin ma'anansa abu'ad an-nas ilayya manzilatan yawm al-qiyama as-sarsarun mafiya nisan gurin isowa kusa da ni suka fi nesa da ni ranar tashin alkiyama sai as-sarsarun sai as-sarsarun as-sarsarun sune masu koda magana fita magana fita magana shi kawai abun da suke faɗa shine abun da suke faɗa shine sun kike magana su faɗa in wajen koda wani ne su koda in wajen magana ne in musu ture nasu shine kawai magana magana shine duk wanda ke bi ra'ayin da suke kai ba ku shi ka tace ni as-sarsaru dan sunan sunan ce waɗannan sune mafi nesa da shi ba za su zo kuma shi wala ta shi Allah salama wa lafiya wai yanzu zaka ga inda rayuwar mutane take akwai matsala akwai matsala ko don kwadayin abun duniya ko don kwadayin kan afirin ko don kwadayin wasu abubuwa ko dole mutum sai ta ka tsantsan duk abun da yake abun da za mutum zai faɗa abun da mutum zai aikata ya nemi yardar Allah malamai sun kasance za su je karantar da alqur'ani wasu malaman sai sun yi nafila sun nemi dacen Allah karantar da alqur'ani da su karantar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala zai kino hadisi amma kafin ya rubuta al-kitabi sai ya tashi yayi sallah yayi istikhara cikin dare ko yana bacci sai yayi ke sai ya rubuta wannan hadisin ba sai yayi dan ya tashi daga gurin Allah saboda ne saboda a samu yadda da karbuwa a gurin Allah kuma ya muka wayi gari kowa ya iya magana shi kenan ya tsira kuma shi ya iya sai a tsarun kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza mutum kau magana yana iya kwandeni kowa in dai bai bi abun da shi sauran sai ke kai ba wala kusure lefufuka ne masu yawa saboda haka dole kullum alqur'ani yayin mutum jagora kuma mai matsalin zami sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum din zami duk abun da mutum yake ji a ransa kuma in dai zai bi ya kuma son zuciya haka ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa da zai yake zuciya son zuciya sa to sakamakon sa bata ne haka mutum zai maganganu yayin magana daidai gurgudu sannan kuma kar mutum ya rinka yawaita maganganu akan wayansu a kushe wayansu sauran su mutum ya faɗi gaskiya kawai ya tsaya a kanta ya duba kansa tukunna shi me yayi na aiki me kai na aiki nan da duk mutum yake duba kansa a wajen aiki yake duba na sama da shi a wajen aiki da ibada ba zai yi alfahari ba amma nan da duk mutum yake duba na ƙasa da shi a wajen aiki da ibada kuma baya duba gazawarsa shi dai yana duba cikansa wannan zai yi asara ka duba cikanka in akwai cikan ma kenan shi dan adam a zamani yanzu akwai ta cikan yau da Allah ya kare in akwai cikan ma kar kullun ka rinka duba cikanka ni wane ne ina da kaza ni na cancanta ni kaza ne ni kaza ne ina shi waye saboda haka mutum yana duba gazawarsa kai anya ni ko ban taba yin kaza ba ban yi kaza ba ban yi kaza ba ban yi kaza wanda ba kai wasu na da yawa wanda Allah ya ce ayi wanda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayi saboda haka mutum ya rinka duba gazawarsa kai ko a rayuwar duniya ne ka tafiya in ka zo za ka fara a sana'a kake yi kasuwanci ne aikin gwamnati ne aikin mene duba gazawarka ba a ci nasara a guri kaza ba saboda gazawa ta sakacina a guri kaza sakacina a guri kaza amma in kana ta duba nayi kaza nayi kaza su wane ne ba su yi ba da wuya ka tafi kusa kar ka dinga duba cikanka ka dinga duba gazawarka ko a gurin sana'arka ko kai ne oga ke to ku dinga duba gazawarka ya akai haka amma na gaza ne don na sa wane ne yayi aiki kai da yi ne da kaina na zabi hutawa na ce wane yayi shi sa bai daure notin da yake ba me yasa ban taso na daure ba haka wannan majin ko wannan motar ta samu matsala ne saboda gazawarka wannan zai sa ka rinka karban kuskure ko zai sa ka rinka jara ban dai ababin ibada abin da zaka yi ka sa a gaba a rayuwa rinka duba gazawarka kar ka rinka duba cikinka kar ka rinka duba kai 100% kai don ba abina ka bane sai sa aka fadi kuma kuskure masha Allah subhanahu wataala shine cikakke biko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikakke da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka in dungun jama'a za a yaba shine sahabbai kuma duk wata jama'a tana iya fadawa kuskure ko daidai ana iya kuma a cikin jama'a akwai mutanen kwarai akwai mutanen sabanin kwarai ko wata irin jama'a amma sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su na kwarai ne kuma dukkan su ɗan aljanna ne sai wajen a ce radiyallahu anhu ba samu ne a to bayan ya ce radiyallahu anhu bima wa'adda lahum jannatin tajri tajri taha al-anhar shi da kansa ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala haka ba matsala da haka duk sahabbai ɗan aljanna ne to ashe kenan waɗanda suke ba sahabbai ba su biyo baya to su ne ake duba ina suke rike tabi'ai waɗanda suka zamanto almajiran sahabbai suka ci nasara saboda su rike tafarkin sahabbai sahabbai sun ci nasara saboda su rike tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'u tabi'ina sun ci nasara saboda su rike tafarkin tabi'ai na kwarai kuma haka nan idan mun rike tafarkin mutanen kwarai insha Allah za mu ci nasara duniya da lahira saboda haka za mu tashi aya ta 154 insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace na'am shartina 20 daidai kina cikin suratul an'am muna fata Allah ya samu dace na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
الله سبحانه وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب بين أنبتي وأنتم wasiyoyi cikin ayoyin da aka shuɗe a darussan da suka gabata a watannin baya to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun bayan ya faɗi waɗannan abubuwa sai ce kuma atina musa alkitab annabi musa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanne ne ya riga wani zuwa annabi musa alaihi salam da shekaru sun bi masu yawa a tsakanin su an yi annabawa da yawa bayan annabi musa alaihi salam har aka zo ƙarshen annabin bani isra'ila shine annabi isa alaihi salam bayan sama aka ɗau shekaru masu yawa tukunna aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi nan sai aka ce kuma ataina muku kitab wannan kuma din yawanci kuma takan zo litar fil takan zo a matsayin wani kuma wani ko kaza kuma kaza da aka yi kaza kuma kaza sannan kaza kuma kaza sannan kaza aka ce sannan kaza wannan shine a bayan wancan gina to amma anan ba kuma tana nufin tartibi bayan an yi wayancan bayani na wasaya da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kuma atina musa kitaba ma'ana ai tuntin kana kuma ana ba tana nufin tartibi sannan kaza ba ai tuntin kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam atina musa kitaba a harshen larabci ana iya tsawo kuma da nufin cewa tuntuntun wadda da wani balarabe yana wasa wani mutum a wajen wato rauta abinda da ya faɗe shi ya ce ya shahara ya zama gwani wajen iya farauta sai ce summa abuhu sannan kuma summa jaddu daga ce sannan baba kagaran ba za ka jira ba ya shahara ya gaji babansa babansa baya raye sai kakansa ma haka yake to a nan shi za ka ce summa sai da wannan ɗan ya yi shi jika ya yi ne tukunna aka samu babansa ya yi sannan aka samu kakansa ya yi ma'ana cuncunci ne kakansa haka yake cuncunci ne babansa haka yake sannan shi kuma sai ma shi ma ya zo ya zama irin wannan shi ne nan ma kuma ake da musul kitaba tuntuntun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da wadannan wasoyi da aka tsarawa annabi sallallahu alaihi wasallam mun riga mun ba annabi Musa alkitaba ne kafin shine at-tawa tamaman wannan kitabi cikakke wanda yake kunshe da dukkan alkhairai yake kunshe da bayani na halal da haram yake kunshe da dukkan bayani na abin da ya dace da abin da bai dace ba mun ba shi wannan litafi ne alal nabi ahsana ko da irin yadda annabi Musa alaihi salam yayi na qa'a gare mu ana alal ladhi ahsana ay jazaan alal ladhi ahsana mun ba annabi Musa ne kafi ne sakamako ga irin wato kyautata aikin sa da yayi domin mu da kuma qa'a da yayi ga umarnin mu da kuma biyayya ga yayi ga dukkan abin da muka umarce shi da shi annabi Musa alayhi salam kafin Allah ya bashi littafi sai da Allah ya jarrabe shi kuma daga baya sai Allah subhanahu wataala ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay annabi Musa alayhi salam kuma ya umarce shi ya fita tare da 70 rajula limi wa tara Musa qaumahu 70 rajula limiqatina kaga ai an yi jarrabawoyi da yawa tukuna har aka zo gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka to zaɓo mutum 70 daga cikin jama'arka a zo mu gana da kai tun farkon aiko shi shi ne faɗa cikin jarrabawa da tun kafin a aiko shi kashe baƙi tsaye a kashe bani Isra'ila shi yana baƙi tsaye da kashe ɗan zuriyar Fir'auna sannan ya fita daga wato Misir ya tafi Madiyana yana ɗan gudun hijira ya je ya yi kiwo na shekara 8 ko shekara 10 yin kiwo na shekara 10 in a munka 10 ka min indi amma sai da ya cika 10 da ya cika 10 aka aurar masa mata da kin matar kiwon shekara 10 amma da zuwan shekara 10 yayi da kuma yana dawowa Allah subhanahu wataala ya yi magana da shi kai tsaye daraja ta tashi ɗan gudun hijira yana magana da Allah daga magana ta daraja yanzu ta zo sannan aka ba shi manzanci a gudun aka ba shi manzanci aka ce je gudun Fir'auna ya kira shi zuwa ga tauhidi ya roƙi Allah aka ba shi ɗan uwansa mataimaki suka tafi suka kira Fir'auna aka gwagwarmaya aka ce to maza za a sa su a kurkukun Fir'auna duk waɗannan matakai ne na gwagwarmaya waɗanda annabi Musa alaihi salam ya rinƙa wurgawa da su amma ya jajirce shi ne kuma ataina Musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana sun tuntuni mun ba annabi Musa littafi wanda littafi ne wanda yake cikakke mai bayanin ƙarya da gaskiya mai bayanin halal da haram mai bayanin abin da ya dace da abin da bai dace ba me yaya aka muku bayani littafi kun ba shi littafi ne jaza'an alal ladhi ahsana wato sakamako bisa irin kyautata aikinsa da ya yi ta hanyar biyayya gare mu da jajircewa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan sakamakon ihsani kawai ihsani idan mutum aka yi masa ihsani shi kuma ya yi ihsani bai dace ba mutum a yi masa ihsani shi kuma ya yi isa'a ya munanta shi ne Allah subhanahu wataala ya sakankawa annabi Musa wajen juriyar da annabi Musa ya yi da biyayya da ya yi da kuma bin Allah subhanahu wataala da ya yi Allah subhanahu wataala ya ba shi littafin at-taura Allah subhanahu wa ta'ala wa tafsilan li kulli shay wannan littafi da aka baki bayan kasancewa tamaman kuma littafin wa tafsilan tafsili ne li kulli shay wato yana rabewa daki shi ga kowane abu dukkan bayanin komai akwai a cikin at-taura na wancan zamani da suke rayuwa wa hudan wannan wannan littafi da aka bawa annabi Musa alaihi salam hudan shiriya ne in ba mutanen annabi Musa bani Isra'ila sun yi riko da at-taura da shikenan sun huta da sun yi riko da shiriya da wahudan wa rahmatan wannan kuma rahama ne at-taura rahama ce ga mutanen da aka karɓar musu ita da aka aiko annabi Musa alaihi salam aka ba shi at-taura an ba shi at-taura ne don ya zama rahama ga al'umar annabi Musa alaihi salam la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun hakan ko zai sa bani Isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salam zamanto sun yi imani bi liqa'i rabbihim wato da saduwa da ubangijin su cewa lalle rana za ta zo za su tsaya a gaban Allah tashin alkiyama za su yi imani da wannan kuma yasa aka ba su littafin at-taura don at-taura yana tana bayani akan tashin alkiyama at-taura yana bayani akan bin Allah littafin at-taura yana bayani akan tauhidi kadai ta Allah littafin at-taura yana bayani akan dukkan cikin kulus dabi'u tawawa yana bayani akan dukkan abin da ya dace na mu'amalat mu'amaloli mu'amala maliya mu'amaloli na dukiya mu'amaloli na rayuwa na rayuwa ta yau da gobe sannan kula da haƙoƙin ma'abuta haƙi sannan kiyaye dukiya daga fadawa cikin dukkin wato shirka sauran miyagun ayyuka kawai da zuciya take kunsa duk at-taura ta kunshe su kage ta zamanto tafsilan li kulli shay wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun Allah ta wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun yawanci Allah kan ambaci at-taura sai kawo maganar Qur'ani qalu sahirani tadahara وقالوا إنا بكل كافرون سحران تظاهرا كو ساحران تظاهرا يعني ساحران تظاهرا النبي موسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساحران تظاهرا كان سحران تظاهرا التوراة القرآن يوانتي كم الله سبحانه وتعالى يي بياني جميل من ظن الله صلى الله عليه وسلم سيكا بيابيو لبياني جا إلى النبي موسى عليه السلام yawanci in Allah ya magana akan at-taura sai magana akan injila saboda me daga cikin abubuwa na hikimomi ko abubuwa da suka sanya malamai suka ambata haka ta faruwa farko annabi yawan mabiya ranar tashin alkiyama dukkan cikin annabawa manzannin Allah da za su zo ranar tashin alkiyama wanda yafi kowa jama'ar da za su tafi aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke biye da shi a wannan shine annabi Musa alaihi salam haka annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya sa ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau dayawa sai ambaci annabi Musa alaihi salam littafin da mutane da yawa aka umarci su da aiki da shi kundin jama'a masu yawa abu kamar Qur'ani ne Qur'ani mai girma kai duk duniya tun daga nan da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har tashin alkiyama ta faru ana jiran mu kowa ya yi imani da alqurani kuma ya aiki da shi dukkan kasashen duniya
karfe ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk shi alqur'ani yaje kasu fi imani da alqur'ani wato zartar da shari'a da alqur'ani zartar da hukuncin kunta da alqur'ani bewa daga cikin mutanen duniya sun musulunta sun karbi musulunci har yanzu kuma ana kan musulunta ana karban musulunci kai in ka tara daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa tashin alkiyama dindin jama'ar da suke rike da alqur'ani babu al'umma da suke da yawa irin wannan wanda zai biyo wajen littafin da yake da dindin jama'a hatta cikin su akwai annabawa babu kuma a taura al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam dake shine khatamun nabiyyin shine khatamun nabiyyin babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum laki rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma shine shikamakin annabawa shine na karshe annabi musa alaihi salam da aka aika shi aka bashi at-taura annabawa da yawa ne aiki da at-taura suna kiran mutane zuwa ga at-taura annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa khatamun nabiyyin malamai su ne warasatul anbiya al'umma akwai malamai da yawa tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk wanda ya shahara Allah ya bashi dama na ilimi ya zama malami a cikin al'umma wancan ma malami ne a cikin garinsa wancan ma malami ne a cikin garinsa lokacin da Allah ya aika annabi Musa alaihi salam aka bashi at-taura annabawa dewa sun yawan annabawa bani Isra'ila ana iya samu a gari guda anguwanni daban-daban ko wace anguwa akwai annabawa ana iya samu annabawa makwabtan juna wannan gidan akwai annabi wancan gidan ma akwai annabawa wata anguwa akwai annabawa wata anguwa akwai annabawa wancan anguwa ma akwai annabawa kuma su kokari kiran mutane zuwa ga at-taura da aiki da at-taura az al-umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke shi kuma al-Qur'ani sai zaman to annaba malamai sune warasatul anbiya su kuma malamai sune magada annabawa amma ba gado na kudi ba domin annabawan ba kudi suka bari ba wasu ba dinari ko dirhami ba innama warasatul ilm annabawa sun bar gadon ilimi ne wanda Allah ya bashi dama ya zamanto cikin masu ilimi to akhadha bihawlin wafir ya zamanto at-taura tayi kama da al-qur'ani al-qur'ani yayi kama da at-taura ko da at-taura sai samu annabawa da yawa suna ta ila zuwa gare ta to al-qur'ani kuma an samu malamai da yawa domin babu annabawa al-umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga adadin yanda ake malamai da yawa al'umma ne sallallahu alaihi wasallam alaihi salam an yi annabawa da yawa al'umma ne Musa alaihi salam bayan annabi Musa waɗanda suka rinka kiran mutane zuwa ga at-taura domin shi yasa idan an kira at-taura sai a kira al-qur'ani an kira al-qur'ani sai a kira at-taura idan ana buga misalin at-taura sai ka ji an biyo da al-qur'ani idan ana buga misalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ji an kawo magana annabi Musa alaihi salam wannan bayan wannan waɗanda suka yi tsaunin kai wajen shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ma kafirar ruba'iyyatu an karya haƙwaran annabi sallallahu alaihi wasallam da shirkai don neman rusa annabi sallallahu alaihi wasallam da kawar da shi a doron ƙasa da rusa addinin Allah hakan bai yiwu ba annabi Musa alaihi salam yana daga cikin annabawan da suka sha wahala irin wannan an samu Abu Jahal a al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da suka tsaya tsayin daka sai an tabbatar da Lata da Uzza su ne ababen bauta ba Allah ba an samu Fir'auna da Karuna da Hamana a lokacin annabi Musa alaihi salam wanda suka tabbatar da cewa ba Allah da annabi Musa ke zuwa yake zuwa gare shi shine Allah ba Fir'auna kuma shi kansa ma cewa yake shi Allah ma alimtu lakum min ilahin ghayr idan ban san wani abu da kada ya dace ku bautawa ba in ba ni ba in ji birawo anan shi ma abu ne kai kaman cece ne ya tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu'amalar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku kira ruba'iyatu
وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى فصفات ما زال صلى الله عليه وسلم وكثر رباعيته صلى الله عليه وسلم ياي هجرة كاتم الله يداوي شي غريم مكة النبي موسى ياي هجرة كاتم الله يداوي شي الله كذا سورة القصص كي مغانا سورة القصص آيو ينجا بيرلا شي نيغا النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا كفر كنت كوي أوحينا إلى أم موسى ثم فكرت قلنا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين وأن يايك ما دا أبن دي فارودا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أكا هيتيش مرايا tun kafin a haife shi mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta haife shi yana ɗan jinjiri ya rasu kakansa da ya riƙe shi ya taso tashe ƴan watanni a ƴan shekaru a rayuwarsa ya rasu Abu Talib da ya jibinci ya da shi an aiko shi yana manzo yana tsakiyar buƙatar taimako ta Abu Talib har da Abu Talib bai musulunta ba shi ma ya rasu saboda haka annabi Musa alaihi salam yana da kamanceceniya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin at-taura yana da kamanceceniya da al-qur'ani haka yawanci in Allah ya kira annabi Musa sai kira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yawanci al-qur'ani littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne gare shi aka saukar kuma annabi da aka fi yawan ambato al-qur'ani shi ne annabi Musa alaihi salam saboda shi kama da duniya sun yi karo mai wahalar gaske sun shafa ma sai Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarak wanda ya faɗi sun ma'ate na Musa kitaba tamaman shi ko ce wa hadha kitab insha Allah ta'ala mun za mu tashi ko ina ayoyin da mubaran da yake tsakani annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma at-taura da al-Qur'an insha Allah ta'ala mun na rayuwa ku cikin gaba amma shi gaba da mun fara ta Allah ta'ala ya ce wala
Thank you.
fatan addu'o'i waɗanda aka ambata sun koma ga Allah kamar irin su Imam Jama ana addu'a lokacin yana fama da rashin lafiya Allah ga tun cikin Ramadan sun kafa Ramadan ma da sauransu a wanda yawanci kusan anguwa gaba ɗaya ta yi rashin sa ko da hijima da yake wa mutane a kan haka lafiya da su allurai da su abubuwa daban-daban bashin da yake bin waye ko bashin da yake bin mutane da yau sai faɗa na da wata gida yawanci a karɓar magunguna da ke masu ƙaramin ƙarfi da yawa akwai wanda za su fi karɓar magani ba tare da an samu damar biya ba kuma yanzu aka ce ya ce duk bashin da yake bi ya yashi to wannan duka muna kurkuta zato wanda ta jinyar da ya ce kafara ne kuma mutumin da duk ya rasu mutanen da suke rayuwa da shi suke faɗan alkhairi gare shi insha Allahu ta'ala ta mutum ne wanda zai samu nasara a gurin Allah ne an ce shuhada'ullah fil ard ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa kowa yake mu'amala da shi in ka yi abin da ba wanda zai faɗi wata magana da ba mai kyau ba game da shi in ci nan gaba ɗaya kuma ba mutum kome sama abin nan ba a yadda aka san shi hankali a kwanda ce mu'amala da mutum shi ne insha Allahu ta'ala muna fatan Allah ya gafarta masa in samu tazo Allah ya samu cika da imani waɗanda aka ambata da tijirai da suka koma ga Allah subhanahu wataala suna Allah ya gafarta masa sai da yawa abu kawalin ma aka zaɓa kuma shi na inda wuce ajalin musamman wanda aka ce da wanda ya tara su abinda ya esta tara su shi ma sanin muna fatan Allah ya gafarta masa dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatu da aka ambata wanda suka kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka wanda suke ginin masallaci Allah ya ba da ikon kammalawa masu ginin gida Allah ya sa a kammala kowa da gulace-gulacen da muke da su na alkhairi muna fatan Allah ya cika mana su ya ba mu ikon samun nasara kowa da abin da yake bukata a gurin Allah Allah ya ba mu nasara cikin bukatunmu na duniya da lahira wanda zai zama wani alkhairi a rayuwa Allah ta tabbatar mana da shi wanda zai zama wani damuwa Allah ka raba mu da shi ka mana kariya tsakanin mu da shi masu siyasa da neman mulki Allah ya tabbatar mana waɗanda za su zama su ne na fari gare mu waɗanda za su yi aiki nagartacce inna Allahu ala kulli shay'in qadir Allah ya kawar mana da fitintinu a wannan ƙasa tamu da wannan jiha tamu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad اللهم صلِّ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم لا تولي علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وعن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك